ana da kofi a can, ina fatan kun gane shawarar shi. Kamar a ce kana da littafi da kake rubuta lambobin tarho, sai a ce maka ka kofi ka aje a gida, saboda duk ran da wannan ya bata sai ka dauna gidan. Ya ba su wannan shawarar, kuma sun yi haka ana saura watanni 6-7 da wannan abin ya faru. Don haka da abin ya faru yanzu sun kama wannan injiniyan sun daure shi, yana na daure har yanzu. Suka ce au da masaniyar shi. Yace ba masaniyar shi, ilimi ne kawai ya duba ya ga wannan wurin za a iya asara shi wata ran. Amma kuma gashi an kama shi, kuma an ki fahimta shi. Don haka da aka taso da jiragen nan sai suka zo suka daki ginin nan. Gaskiyar lamari babu kowa a cikin jirgin nan. Amma wannan maganar me ya zace maka wahalar dauka da fahimta. Amma fa tubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. In Allah ya koyo da gobe ta isa, ka ci gaba da ilimi, ka ci gaba da karatu. Shi yasa ita America take jin haushin ma irin waɗannan abubuwa. Yanzu wannan kasa din zamu aika musu da shi. Zamu aika musu da shi. Tona asirin su aika musu da shi, dan ne ilimi wayo da mutanen mu kai haƙƙin mu ne. America ko kai fada da ita ko ba kai fada da ita ba, a bakin ranka kake yawo a idonta. Saboda haka sai ainihin aka rusa waɗannan benaye. Da aka rusa waɗannan benaye, bari in gaya muku wata magana, yanzu za ku fahimce ta. Na faɗe ta a hudubata ta Juma'a da nayi a lokacin da na sa mata America under attack, Pentagon on fire. An rufe America, Pentagon kuma ta kama da wuta. Wato kun san mu abin da ya bamu dariya? Muna secondary ana ruɗa mu akan America, ana nuna mana America nan wata Allah ce. Za a ce kana zagin America, kana jin kafa wane? Wallahi haka ake nuna mana. Sai ga America yau a gidan talabijin na CNN ana sawa America under attack. Nace kai kalmar nan ta yi daɗi. An rufe America, an rufe America, Pentagon on fire. Pentagon a cikin mathematics naka ce Pentagon gini mai kusurwa biyar, kwana mai kusurwa biyar ko mathematicians. Wannan gidan tsaro ne nasu. Duk tsaron da ake cewa daga nan Najeriya kana magana ana jinka a Pentagon, amma jirgi ya buje shi ya je da ke kwankwasan shi, sai da ya kwana uku wuta na ce an kasa kashewa. Saboda haka sai suka ce to yanzu bukata ta biya, to yanzu Usama ne ya haka. Don haka yanzu da Usama da duk wani musulmi da ke da kuɗi a ƙasar America to an riƙe. Waɗannan kuɗin sai aka karkatar da su, sai aka je aka yi ta biyan diya ga waɗanda suka rasa ƴan uwansu. Ta ce to gashi nan America ta ɗan taimaka muku. Ta ce oh Allah ya saka da alheri. America ta ce ta nan ku kuɗaɗen musulmi ne akwai a ƙasan nan, wallahi sai ran da ta kama zan yi fashin ƙwai. Manyan ƙasan nan da yawa kuɗin su sun lume, sai ran da ta kama zan yi fashin ƙwai. Zan nuna an kace ba kai bane ka kai ni ƙara. Sun sace mana kuɗi, sun tafi sun ajiye. Turawa sun kwashe kuɗin kuma sun biya. Domin mai sunanka Ahmad, sunanka Idris, sunanka Muhammad, shi ko ba America sunan nan yake bi. Tunda sunanka ne ga kuɗi, sai a ce wannan ma kuɗin ɗan ta'adda ne, a juye sai a je a biya mutane. Kai baka bamu munci ba, ba wutan lantarki, ba ruwan famfo, ba magani, ka kwashe ka kai su kuma sun rabe wa ƴan uwansu. A ƙasar nan wallahi akwai manyan mutane, waɗanda ina tabbatar muku a zuwa yanzu ina da list ba zai gaza mutum 17 ba. Manya sun saci kuɗin musun kai kuma America ta danne. Amma wata ran bayani zai bayani insha Allah. Insha Allah. Allah ya shigar da mu. Saboda haka jama'ar musulmi sai kawai aka ce to shikenan yanzu su Usama ne, sai aka fara yakar su. Aka yaki su Usama jama'a. Waɗanda ake nema ba a same su ba. Sai ya zama an kashe bayan Allah. Yanzu ƙasar Afghanistan, ina tabbatar muku da cewa duk wani iskanci da kasan ane a duniya an kai ane. Kuma yanzu an sa wasu sun yi ridda, sun shiga addinin Kirista. Bara da aka yi Christmas, sai wakilin da ke kawo rahoto daga tashar BBC World sai ce al'amarin kiɗin Kirsimeti a Afghanistan ba armashi. Ya ce saboda sojoji ne kawai da ke Kiristoci na America da Ingila da na ƙawance suka yi. Yace amma baɗi, yana nufin bana kenan. Yace za a yi shagali a Afghanistan. Ba shakka bana an yi shagalin Christianity, an yi shagalin Christmas a Afghanistan. Da yawanci an sa wasu sun yi ridda. Gidajen karuwai, gidajen su ma ƴan matan su tsala tsala ne saboda irin su daya da India karuwanci da iskanci da shan giya to da wannan abun ya faru sai shi Kalbuddin Hikmatyar malami ne kuma engineer daga cikin masu jihadin can ya goyi bayan ƴan Northern Alliance sai ce gaskiya mu ba mu gayyato turawa don su lalata mana fasa ba saboda haka ni ban yadda ba aka ce me kake nufi yace a'a mu dama shari'ar musulunci muke so yaran nan ne suka zo suka kore mu tun da yanzu mulki ya dawo hannunmu don haka shari'a za mu yi aka ce kana hauka ne kana hauka ne ana magana yanzu ana shekara ta 2000 da wani abu kace shari'a kai ba gidaje ne sai kawai shikenan sai ya bata sai aka daina ganin shi ran nan kawai sai gashi a tashar jazira shi da yan Taliban yace shi fa yanzu ya dawo haɗa kai da yan Taliban don haka zai yaƙi America zai yaƙi wannan gwamnati yau sati biyu kenan sati biyu yau aka nuna shi haka yanzu ya dawo gida ya tuba innal ladina hadu jama'ar musulmi ne waɗannan kaɗan daga gaskiyar abin da ya faru a ƙasar Afghanistan kenan da ƙasar America amma nan gaba gare ni wani abu ne da Allah yake cewa wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin al-zalimi ko ya jama'ar musulmi nan gaba gare ni wasu takaddu ne waɗanda ba za su gaza shafi 60 ba waɗannan takaddu alhamdulillah an ɗan samu an buga kaɗan daga cikinsu a jaridar Weekly Trust a lokacin da wannan abin ya faru masu ilimi a ƙasar America abin nan ya dame su matasa waɗanda ke da ɗanyen jini abin nan ya dame su ina tabbatar muku da cewa mafi yawancin Amerikawa ba su san abin da ake dinnan kasa America bata cika ruwaito abubuwan da ake a cikin gida ba saboda wannan abin zai zama mata abin kunya zai zama abin tonan asiri akwai kungiyoyi da aka kafa don ai fada da America akan irin wannan abin bari muku misalin guda biyu ɗaya ga tanan a gabana zan faɗi na biyu wani yaro saurayi da yake shekara 25 ba ya je ya samu mota kafa ya ɗauko shata shi da kanshi ya ɗauko shatan ba wai ya je ya ɗauko driver ba a'a aka bashi motar yanzu yin da ibar bom yana zubawa a ciki sai da ya shaƙe ta da bom ya je samu wani katon bene mai hawa 17 da ya je kawai da motar nan cike da bom kawai sai narka mata suka ruguje gaba ɗaya bom ɗin ya tashi ya kashe kamar mutum 700 amma shi bai mutu ba da aka kama shi sai aka yi hira da shi me yasa kai haka yace shi abinda shugabannin shi suke ne baya so kuma an ki ai hira da shi ya fada an ki abashi ya fada shine ya haka kawai duk abu aka ce to shikenan jikinka zai gaya maka sai aka zaunar da shi aka yi mishi shari'a aka zo ranar da za a kashe shi su ba sa harbi da bindiga kisa sai ai maka allura to ran da za a kashe mutum a America ƴan uwan wanda ka kashe za su zo su zauna sai kai ka dube su ka tuba tunda za ka koma ga Allah kai wani an rike ma zai tuba kaji iskan yake na tuba na yi muku laifi ku ya je ni shi da yake almuri ne kawai shi sai juya kanshi kawai ya rubuta ciki ya kalli can bai kalle su ba aka yi juyin duniya ita ba kashe shi ba a mishi allura mana ya mutu ina gaya muku akan yaron nan aure ya mutu a America bai gaza 500 ba dan ba America yanzu ba wuya ya saki in sun ra'ayi ya sha bamban wani tsoho aka nuna shi a wurin ya ce wannan yaro ni inda za a bi saka ba za a kashe shi ba a bar ɗan ba to gaba gare ni nan waɗannan takardun ba zai yi mu karanta ko ɗaya bisa ɗarinsu ba amma zan ɗan karanta saɗara ɗaya saɗara biyu daga ciki saɗara ɗaya saɗara biyu duk wanda yake so sai mu ba da website ɗin adireshin na intanet ka je ka samu ko kuma ka je ka karɓi wannan kai photo start wani bature ne tsohon sanata a America faruwar wannan abin sai marmari ya kafa kungiya duk da sun ta rikici da ya kafa kungiyar aka yi mata rijista da aka ga manufar shi sai aka ce an soke rijistar shi ana soke rijistar shi shi ma kashe gari sai fara sanarwa ya ce ya canza sunan kungiyar aka ce ba za a yi wa sabuwar rijista ba sai aka tafi a yanzu haka sabuwar ba ta da rijista to wannan ainihin mutum sunan shi ainihin David Duke tsohon sanata ne a America ya yi rubuce-rubuce da yawa akan abubuwan nan ga ɗaya daga cikin rubutun shi dake hannuna inda ya sa mai the big lie babbar ƙarya yace ƙarya ne fata kwanya yace ita ce ƙaryar da aka ce musulmi su usama ne su suka yi wannan laifin yace wannan ƙaryar a wannan ƙarnin ba a yi ƙarya mai girmanta ba shine yace the big lie yace the true reason behind the attack of September 11 dalilan gaskiya da suka sa aka kawo harin nan na September 11 a ciki ga ɗan kaɗan daga abin da yace the mass media have told the American people a big lie about the attack on September 11th. They have purposely lied about why it happened so as to cover up the true reasons for the attack. Not understanding the real reasons why we were attacked will cost America the loss of more lives, our prosperity and our freedom. Kaɗan daga wannan shimfiɗa abin da yace. Yace manya-manyan kafofin yaɗa labarai na duniya sun gaya wa Amerikawa babbar ƙarya. Yace domin kuwa sun faɗa wa mutane ƙarya game da dalilan gaskiya da yasa aka kawo harin September 11th. Wannan ƙarya yace sun yi ta da gangan ne. Ba don komai ba, wai don su kare gaskiya kar ta bayyana. Don ka a gane dalilan gaskiya da yasa aka kawo harin. Yace sun kasa sanin cewa rashin bayyana dalilan gaskiya na wannan harin zai jawo Amerika asarar rayuka masu ɗimbin yawa da alherai yace kuma duk inda Amerika yake zai rasa yanci a duniya don Allah jama'a mu tsaya mu ji wannan magana tashi tukuna hakikanin dalilin da yasa aka kawo harin an bayyana shi ba a faɗa ba yace domin in aka gane gaskiyar dalili to mutuncin shugabannin Amerika zai zube to don haka sai aka ce a koyi da aka zo aka bayyana dalilan ƙarya yace bayyana dalilan ƙaryar nan an kasa sanin cewa zai ja mana ƙara asarar rayuka yanzu misali da aka yi ƙarya sakamakon ƙaryar nan an ji an kashe mutane a Pakistan a Afghanistan da wasu ƙasashe da yawa ko wannan kashe mutanen da aka yi ya sa Usama ya ce duk inda aka gaba Amerika a duniya a yi kiliya da shi duk inda dukiyar Amerika take a duniya a kauda ita yanzu don Allah ba Amerika yana da yanci? Bai da yanci. Dukiyarsu tana cikin tsaro? Duk da yaji a yake saboda ƙarya da aka yi. Sai ya ce my dear friends, ya kuwa abokai na Amerikawa. No American will ever forget seeing on television the almost unbelievable carnage this past September 11th. The horror at the first seemed as if it were as tense a movie. Not real life. Then as I was accepted the fact that it was real, emotions swept over me like so many other Americans. Chiyaku Amerikawa. Babu wani da Amerika da zai manta irin abin firgicin da ya gani a ranar September 11 da aka nuna a talabijin. Yake ina zaune ina kallo sai na ɗauka kofin nake kallo ne. Kofin nake kallo ne a ce America under attack. Yace ban san da hawaye ya rinka zubo min ba. Ya ci gaba da cewa amma ba wannan abin ya dame ni ba ya ce na ga wannan asarar ta kwana ɗaya a ganina za ta jawo Amerikawa asara kwanaki mai yawa ita ce take faruwa a yanzu ka je ka samu wannan ga website ɗin zan faɗi ka je ka duba kawai www.davidduke.com ko www.davidduke.org ko www.davidduke.net Allah nan ka samu shi kenan za ka copy duk abin da ke cikin website din nashi har tashar radio yana da ita a internet za ka ji yana labarai na gaskiya a irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kuma ya faɗi labarin ya kawo hujja kuma daga Amerika yake yi saboda an ce ƙasa yanci ko ke shi ma yanci ne dole ya faɗa wannan kenan a nan ne ya ɗauko magana Ariel Sharon shugaban Yahudawa inda yake cewa every time we do something you tell me America will do this and will do that. Ariel Sharon shugaban Yahuda yana magana da jama'a shi ne. Yace duk sanda muka tashi zamu yi wani abu Yahuda sai kace America fa za ta yi kaza, America za ta yi kaza. Yace I want to tell you something very clear. Yace ku saurara ku ji karara. Don't worry about American pressure on Israel. Kar ku damu da duk wannan matsin lamba da America take wa ainihin Isra'ila. We the Jewish people control America. Yace mu Yahudawa mu ke sarrafa America. and the Americans know it, kuma su America sun san haka, sai yadda muke so haka za su. Kun ji magana da yake faɗi jama'a? Makaman duk da Yahudawan nan ke aiki da su fa, America ce ke aika musu, domin Yahudawan nan san da aka je aka aje su. Gwanjo, gwanjo wannan ba su da arzikin su samu gwanjo da za su sa. Su da su samu mutane a ƙasarsu, yanzu kamar a ce a samu dattijo a muciya ɗin nan. Sai a ce ya fita daga gidan shi da ƴaƴan shi da matan shi, sai a kawo wani bakin arni baka tafe, sai a ce wannan ƙasar Allah ya faɗi cewa muciya ta katafawa ce. Dalili kenan kawai. Abinda aka yi mutanen nan kenan tsawon shekaru 50 aka rinka fitar da su daga gidajensu, ana zuba Yahudawa, su kuma sai a je a kashe su. Kuma duk duniya mutanen nan sai rasa wanda zai taimake su, sai dai ka yi jifa da dutse tun kana saurayi, in ka tsofa ka koma ɗanka ya zo ya karba. Abinda suke kenan fa, da suka rasa yadda za su yi ne, shine malamai su suka bada fatawa cewa ya halatta ka sa rigar wuta ka je ka fashe ka fasa na kusa da kai. Ya halatta, ya halatta a musulunci, domin ya ka iya hanyar da za su iya yi kenan. Ana ɗauko aya ana cewa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila ta'alluka, sam ba fasara aya kenan ba, wannan aya haka aka yi aiki da ita a zamanin sahabbai, wani sahabbi ya ce ba fasara ta kenan ba. Wani saurayi ya kukan kura ya shiga tsakiyar kafirai ya kashe, aka kashe shi, sai aka ce subhanallahi alqa bi nafsihi ila ta'alluka, ya saka kanshi a halaka. Ayub, Abu Ayyub ya ce ba fasara aya kenan ba, ya ce da Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila ta'alluka, kar ku saka kanku a halaka. Yace mu mutanen Madina akan mu aya ta sauka, saboda mun yi jihadi sai muka bari muka koma kasuwanci da noma da kiwo. Shine Allah ya saukar da aya yace kar mu saka kanmu a halaka, ma'ana halaka mu daina jihadi mu koma kasuwa mu koma harkokin yau da kullum mu manta da jihadi, yace shine halaka. Yace amma ba fasar aya ke ta ba. Saboda haka ƴaƴan nan na Falastina ba su da yadda za su, sai dai su yi wannan suicide bomb din. Sai daga wata uwa ce, uwa za ta ɗauko ɗanta ta ce zo nan kai, ka je ka sa rigar wuta ka fashe a tsakiyar Yahudawa, na yafe maka duk laifin da kai mun a duniya, ka je Allah ya gafarta maka. Sai ga an ɗauke su hoto ya shafa uwan sun yi maraba, shikenan ya je fashe a tsakiyar Yahuda ya kashe, ya mutu ya kashe wasu. Yanzu makon da ya wuce abin da wasu kai kenan su biyu, su biyu suka fashe suka fasa 24. Ai an ci riba, duk ɗaya ya kashe dozin, ai an ci riba, an ci riba jama'a, an ci riba. Gashi nan to haka dai David Duke ya cigaba da tona asirinsu. A nan ne sai ya kawo wata magana, ya ce me zai sa duniya ba za su ƙi Amerikawa ba, domin Amerikawa suna tambaya ne, ya ce Americans are asking why do they hate us. Amerikawa na yawan tambaya wai me yasa aka ƙi mu a duniya, me yasa aka ƙi mu a duniya. Ya ce me yasa ba za a ƙi ku ba ƙasarku ta zama 'yar ta'adda, da karsashen ƙasarku ake kashe ƴaƴan Falastinawa, sannan ƙasarku tana yin zalunci. Sai ya kawo wata magana ga ta nan, ya ce the death of 500,000 children, mutuwar yara 500,000 a ƙasar Iraki. Me ya faru? Madeleine Albright, tsohuwar ministan harkokin ƙasashen waje ta ƙasar Amerika, aka ce da ita ran ke daɗe, yanzu nan a kan Saddam Hussein da kuke yaƙa yau shekara 10 da ta wuce a lokacin da ake hirar da ita, yau shekara 10 a kan mutum ɗaya da kuke yaƙa, amma kun kashe jarirai 500,000. Yanzu dan Allah ranke daɗe haka ya yi daidai? Sai ta ce ya yi daidai. Sai David Duke ya ce kai ɗan Amerika da kake cewa me yasa aka ƙi jininka, ya ce ka ji dalili. Ƙasarka ta sanya wa wata ƙasa takunkumi a kan haka yawo, jarirai 500,000 sun mutu, ba su ci ba ba su sha ba, a kan ana son a kashe Saddam. Shi Saddam ba a kashe shi ba, amma an kashe jarirai 500,000. Sannan ministar ƙasarka ta ce ya yi daidai, ya ce danne ba za a ƙi ƙasarka ba. To sannan duk da ya gama wannan sai ya ce the real reason for the attack, me dalilan gaskiya na wannan hari shi ne ya kawo. Allah ka je ka samu waɗannan duka karanta. Na nemi in same shi in nemi izinin shi mu fassara da Hausa, domin an nemi izinin shi an fassara wani write-off nashi da Larabci. Ina so in same shi in gaya mishi cewa Allah san mu ya ba mu izini mu fassara da Hausa, saboda abin ya yaɗu kowa kan shi ya waye, don shi ma abin da yake in ka karanta ka yaɗa gaskiya ta bayyana. Kuma mun gane wannan, to daga ƙarshe sai ba da shawarwari guda biyar. yace wallahi in da Amerika tana son ta zauna lafiya sai ta bi shawarwarin nan guda biyar ya kawo su yace na farko dole mu gane cewa hudar mu da kasashen waje lata da kyau muna katsalandar abinda ba mu ci ba mu sha ba sai mu je mu shiga yanzu nan Najeriya sun ce waye mu fa kana nan Amerika sun ce waye ka za ka yi mamaki ran da ake harin ka sai dai a waye gari a ce an kashe ka ba abinda suka yi wani malami a yamar da ke ya rasa biyu da suka wuce sun zo sun jibga sojojinsu a Sokoto sun jirge sojoji yanzu haka ana kan jirgewa a Kalaba to sun daga Najeriya kenan nan ta yamma maso arewa can kuma ta gabas maso kudu an rika Najeriya kenan don haka duk wani wanda ake so yanzu a kashe a Najeriya sai da waye da yanka sai da helicopter kawai an kashe shi abinda suka yi wani malami kenan a Yemen Al-Harisi sun je duk sun jirge sojojinsu sun kewaye kasashen to a Najeriya an ce mu ɗan Najeriya ta arewa a duniya mu ne na goma a 'yan ta'adda ta kaga dole a kawo sojoji kusa da mu tunda an ce mu ne na goma yanzu ana kan na hudu da na biyar an ci rabi waye sanar shekarun da wata biyar ba za a fara da mu ba to amma yana yiwuwa a yaƙi 'yan wata ƙasa ba da izinin ƙasar ba zai yiwuwa manyan arewa sun ci amanar mu sun je sun ɗaure wa baƙin arne baƙin damajije gindi ya gano shi ne shugaba ya siyar da kasar hannun ainihin su Bill Clinton me ya faru tun da suka tabbatar ya siyar musu da Najeriya da in ya je Bill Clinton ke fitowa ya karbe shi ya ga sai a turo ne minista yanzu tun da sun tabbatar sun gama abinda suke so ne sai a turo ne director kawai ya karbe shi ko wannan cin amanar ana so ya sake mana yanzu ai mana cikin da ba uba mun yi magana sai ake yaya malamai za ku shigo harkar siyasa wai gaya maka mu ba 'yan siyasa ba ne wai gaya maka kai jahili dan boko kai kadai za ka yi siyasa mu wuce da siyasa a hannu domin siyasa aikin annabawa ce abinda kai kake gani shine ka tashi ka ga siyasar azzalumai macuta shine sai kake ga da an ce malami zai shiga siyasa zai shiga wannan kazantar ne to wanda mu shiga da al'amarin zai gyaru gwamnan Zamfara ai ba malami bane accountant ne amma da ya shiga da tsarkin zuciya da gyara ba wani malami ya shiga ba sai ta san haka kyau ba malamai ba ku tsaya baya ku tsaya baya ku ce kuna kyama sai kuma daga baya waɗannan da kuke kyama su za su rinka biya muku sadaki da kuɗin ragon suna da kuɗin kujera aikin hajji me ake kenan ba mutum ya ƙi cin biri bane amma ya sha roman biri kace za ka ci naman biri ba amma an ce to shikenan ga naman sa amma tukun ya ɗaya ka daga da biri zai ka ce a sa maka baka ci naman biri ba amma ka sha roman biri saboda haka malamai ku dage akwai kasar ai da muka gayyato malam Dr. Salihu Abubakar ya akan siyasar musulunci mun yi maganganun nan a can dogon Bauchi ku je ku samu kasar din nan malamai da masu mutunci da dattawa ku fito ku shiga harkar siyasa nan harkar siyasa ta samu kanta a cikin kuskure a Najeriya an bar wa kawalai da fasikai da 'yan iska dole ne sai masu mutunci sun shigo sun shiga harkar za ta gyaru abinda kullum masu mutunci ke cewa yau shi zan shiga cikin wannan hayaniya ina shaddar gidanka in ta cika in baka kwashe ba yau bai kwashe ba gidan bai zaunuwa matsala ce ta rutsa mu jama'a in ba haka ba siyasa asali ba a bar kyama ba ce domin kalmar siyasa ma'ana ta shugabanci hadisin Bukhari a cikin kitabu ahadithul anbiya annabi ya ce kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'ila annabawansu ne suke musu siyasa su suke shugabantarsu daga alfazaziyar kalmar ba ya ce wa sasa bi za ka halkalinan wa shiddatan safa ina ma'anar safa fi'lu madin mabnun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa rasulullah wa safa ai manzo Allah ya mulki mutane manzo Allah ya yi siyasa ya shugabance su wani ai mai zafin hali wani a sauƙaƙa mishi albazazi ya yi amfani da kalmar jama'a mun gano nan da kyau saboda haka gaskiyar lamari ƙasar mu Najeriya tana cikin haɗari kuma matsalar ita ce abinda ya faru da kalbin dini shi ke faruwa da yawa daga cikin masu sadaukar da kasashen su ga turawa sai ka je ka sadaukar da kasar ga turawa daga bayan ka zo ka dan nuna wani taurin kai sai a ce a'a baka isa ba shi din Saddam ba haka ta faruwa ai shi din Saddam muna goyon bayan shi ne kawai dan dai ba za mu kware musulmi wanda a kasuwa ba kuma haka da shi yaron su ne ai shi din ai rinka amfani da shi ana yi musulunci wani ta'adin amma in musulunci ya ja daga da kafirai zai fada ne to ko dan da kungiya ne kai sai mu ce kai namu ne duk sabani har za ka ce a babu duk to ne duka sai mun ga cikin gida mai Allah Allah dan da kai kan mu za a dawo ba ta kafirai ne ai suna ba ta mun gane to kun ji wannan jama'a right of things na biyu kuma yace wal anyone da to ask why ko wani zai karfin hali ya tambayi me yasa aka yi mana abin da aka yi mana mu Amerika to wannan rashin din me yasa aka fassara ban yi tajarrau ala su'al gashi da larabci aka fassara shi ashe yanzu ku je ku samu wadannan sannan daga karshe sai ya ce America on the brink America tana cikin gafa halaka America on the brink da kai writer ne musamman to daga karshe sai kuma ya fitar da wata chapter 19 ya ce who runs the media wace gudanar da kafofin yaɗa labarai duk wata kafar yaɗa labarai ta duniya da ta kai ta komo Amerika ce take ƙarƙashin sarrafa ta Allahumma sai waɗanda za a rafa irin su jazira kun san jazira da aka yi rikicin nan sai ainihin Amerika sai ta samu sarkin ƙasar kafa inda tashar jazira take Bush ya ce sai a rufe tashar jazira sai shi sarkin ƙasar da yake shi ma muskili ne sai ya ce nawa ne kuɗin Bush a ciki wannan kudin Bush a ciki tun da tasha ce ne zaman kanta tasha ɗan kasuwa ce ba ta gwamnati ba ce mutane ne suka haɗa kuɗi suka kafa ɗan Bush yana da hannun jari a ciki ya faɗa a biya shi a cigaba da gudanarwa shi kenan sai suka ce to a yi ƙoƙari amma ce tashar da ke ainihin wakilinsu da ke ainihin Afghanistan shi ne aka kai hari da yake shi ma yana da basira yanda aka kai harin ya kwashe matan shi da 'ya'yan shi gaba ɗaya da ofishin da gidansu ya ka rushe na ga sai aka ce dawo gida ya dawo gida ya zauna to BBC da kuke jin ta din nan da kuke ji sashin Hausa da fashin wane ne suna shirin za su rufe fa ba su da kuɗi Ingila ba za ta iya ci gaba da gudanar da ita ba sai Amerika ta ce a ku bari duk abin da kuke so za mu ba ku amma dai kuma ku gane wato labaran irin namu shi yasa duk abin da Amerika ta faɗa shi BBC za ta maimaita duk ne duk karuwa ne jama mun gama wannan da kyau to a ƙarƙashin nan ne ya ce who runs the media ka je ka samu wannan article ne da shi shafi ɗaya ne da rabi ya kawo ya ce abu mafi haɗari kenan to kun san sharrin da ya zama jazira sai ta ce za ta kafa tashar turanci yadda take yaɗa labarai da larabci sai ta yaɗa da turanci har ta saki wannan tauraron ɗan adam an sa ana ce mana wata kaza kwana kaza za a buɗe sai Amerika ta ce san ba zai yi ba tun da ba a riga an buɗe ba za ta buɗe ba wallahi kuma ba ta buɗe ba dole sai kasar Libya ce ta saki wata karamar tashar ta a wurin amma wannan tashar ta turanci ba ta budu ba yanzu kalubalen da ke kanmu shine dole ne mu tashi mu kafa tashoshin yaɗa labaran nan ashe don mu rinka faɗin gaskiya yanzu in ka cire tashar Jazira sai wata tasha da ake kiranta Manar su ne kaɗai suke iya bayyana hakikanin abin da yake faruwa a Palestine tashar Jazira tana nan akan Dish, Arabsat da kuma Nalsat da Hotline tashar Manar tana nan ainihin akan Dish, Nalsat da kuma ainihin Hotline tasha ce a Lebanon malamai ne larabawa ne bayan Allah suka kafa ta labarai na gaskiya suke tsaya suna tafiya su kaɗai suke nuna hakikanin abin da ake yi yanzu a ƙasar nan da ya zan ba mu da jaridu a nan Najeriya ta Arewa jaridun kudu ɗin nan duk manufar da suka kafa a gaba sai sun ga sun cin mata jaridar ta mu kenan gaskiya ta fi kawo sai ne Najeriya sai Weekly Trust sai Daily Trust amma ka je ka binciki su malam Kabiru da suke buga ita Daily Trust ɗin da Weekly Trust ɗin su ma ba abin a hannu manyan mu kuma sun kwashi kuɗin sun je sun ɓoye ba za su zo su haɗa hannun jalin mutane ba su sani harkar yaɗa labari a duniya ta fi kowa riba amma sai ka yi haƙuri idan ka kafa gidan rediyo sai ka shekara goma a fara kake yi amma an ka fara cin riba sai ka fi kowa kuɗi mutumin da ya kafa CNN yanzu yana daga cikin mutanen da suka fi kowa kuɗi a duniya amma sai da ya kafa CNN sai da aka shekara 13 a fara ake yi yau da za mu kafa jarida karka taɓa tunanin in mun buga jaridar nan ta fita kuɗin mu za ta dawo babu wannan a cikin aikin jarida ka je ka karanta journalism sam dama za a gaya maka ne kawai za ka zuba ne ku kashe 10,000 3,000 ta haɗu da ƙyar sai a sake samuwa a sake fitarwa har manufar ku ta yadu, to in manufar ku ta yadu sai ku ta cire riba, haka yake jarida. Amma shi dan arewa duk abin da zai zuba yanzu ya ci 10,000 yanzu ya kara amarya ba, sai ke kai da Allah ya shirman banza a ba ta lokaci. Allah ya kiyaye. Magana ta karshe ita ce maganar shari'a. Yaƙinmu yanzu da ake shi ne akan matsalar shari'a. Matsalar shari'a, mu da ma 'ya'yan shari'a ne a Najeriya alhamdulillah. Mu da 'ya'yan shugu ba ne. Da shari'a aka ɗaura aurenmu, domin babu wani aure namu da ake ainihin ɗan ta gaban hadari ya zama kafin liman ya shafa fatiha a same shi. A ƙasar Hausanmu ne musulmi ba mu yarda da wannan ba, haka ne ko ba haka ba? Duk akan haka aka same mu, don haka mu ba ma ƙyamar shari'a. Gwagwarmayar shari'a ta daɗe a Najeriya, su Shehu Usman da sun kafa shari'a, manyan malamai sun biyo bayansu sun ta wa'azi. In kana sauraron kai sun so Malam Abubakar Gumi, sai ka ji kamar yanzu yake yin su akan maganar shari'a. Kashe mu dama 'ya'yan shari'a ne, mu kuma dama can muna wa'azin shari'a. Gwamnan Zamfara ba shi ya kawo shari'a ba, a Allah ya taimake shi ne ya yi abin da Allah ya ce mai kawai. Kamar mutum ne ya sallah a zahar me abu ne da inda dai ba za a zarge shi. To amma idan kai musulunci a lokacin da yake da kamfa, to kana da lada na musamman. Kamar zuwan annabi ne da Allah yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli, manzanni ya zo muku yana muku bayanin gaskiya a lokacin da ake fatarar manzanni. Ana fatarar shari'a a duniya a yanzu. Wannan Zamfara zai yi ce shari'ar musulunci. Abinda ne kai wa malamai nasiha, malamai ku ji tsoron Allah, mutumin nan duk da yake accountant ne amma ya ce ya yi kuskure a ji a gyara mai, to ya gama ɗaure. In ka ji kuskuren ka je ka same shi, ni na ba ka garantin kai ne nasiha zai karba. In dai maka baka zo sai a maka hanya sai a je a same shi, dan kai da ya ce ya zo maka nasiha ba karba, amma baka zo kai nasiha ba. Hasada, baƙin ciki. Shari'ar Allah, Allah zai tabbatar da ita ta hannun wanda ya so. Saboda haka jama'ar musulmi, shari'ar musulunci ta tabbata a Najeriya. Kuma wallahi, ko kafiri ya tazarce ko ba ya tazarce ba, wallahi shari'ar musulunci ba za ta yiwu ba a raba ta da Najeriya ta arewa musamman, sai dai Mahdiya zai karasa gyara abin da zai gyara. Amma ta ƙasa ke insha Allah. Shari'ar nan ta musulunci da ta tabbata, to duk wani mara gaskiya cikin shi ya ɗoru ruwa. Ina tabbatar muku da wannan, duk babban barayi hankalinsu ya tashi, suna ta sharri, suna rubuce-rubuce. Wallahi idan kana karanta jaridun Kudu, idan kana karanta jaridun Turawa, in kana kallon tashoshin talbijin na Turawa, kana sauraron tashoshin da ake labarai da Turanci da Faransanci, wallahi tallahi Najeriya ta arewa irin yadda ake fasara mu abin ya wuce yadda mu kanmu muke. Ina tabbatar muku da cewa yadda ake faɗin muna bin shari'a ko ana nuna mun fi 'yan ɗaliban haɗari fa, mun fi 'yan ɗaliban haɗari, saboda an tabbatar mun fi 'yan ɗaliban ilimi. Don cikin 'yan ɗaliban samun ka samu wanda yake da digiri lafiyayye na musulunci da wahala cikin 'yan ɗaliban, tsabar imani ne, tsabar imani ne. Ga gemu ga agajen wanda ya sai kaga kamar ya haddace duka ne, wai ya kashe alantar kai fa, tsabar imani ne. Jama'a mun gane, amma mun sai san muna da masu ilimi a nan Najeriya ta arewa. Zaurukan mu duk cike suke da manyan malamai da suka iya Qur'ani, suka iya hadisi, suka iya fiqh da larabci. Amma me yake faruwa? Sai ya zamo a nan Najeriya ta arewa ana can ana nakasa mu a tashoshin talbijin da radio da jaridu da internet, amma mu san ba mu san me ake ba. Da haka sai aka gamsar da duniya akan duk abin da ake faɗi akan mu. Yanzu nan gaba gare ni takardu ne kwafi biyu akan maganar shari'a da aka yi a Sokoto, da kuma shari'ar da aka yi a Katsina, ko kuma wadda ake kan yi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, akwai wata mata da aka kai ta kotun shari'ar musulunci ta Sokoto mai suna Hasiya Husaini. Nan gaba gare ni kun ga hotonta ne daga internet mai printing, ga shi nan duk sun sa su, duk kafirai ne suka sa ba, ba wani musulmi ba ne, sun sa ne don ba su ci abin. Su lalata maganar su murɗe su murɗe. Aka haɗa da 'yan boko, in na ce 'yan boko, 'yan boko ko din nan da ake cewa 'yan wuta na da, su nake nufi, ba kowane ɗan boko ba, mu ma 'yan boko ne, amma 'yan boko ko aka haɗa da 'yan boko suka yi ta rubuta ƙarya. Gashi gashi ga hoton ta ga hoton yarinya Safiya says her daughter was the result of rape. Ace wannan yarta ita ce ta haifa sakamakon abin nan, ga hoton ta nan dai. Allegations gashi nan, no confidence, an yi mata shari'a ba tare da an tabbatar ba, an Islamic, an bitsari ba na musulunci ba. Gashi nan political fireworks, duk abin ma siyasa ce. Shina gashi nan dai, gashi nan aka kawo zuwa ga Federal Minister of Justice Bola Ige, kaga har ne shi ma za ka samu dan uwan shi ya karasa shi, ina faɗa da shari'a, ministan shari'a, za ka samu wani har ne ya karasa shi, ba shi kenan ba. To wallahi idan ka karanta abin da ke cikin takardar nan, to sai ka ce to su kuma musulmi ina nasu rubutun, ko an yi muku ƙarya, amma kuma ku ce komai ba. A cikin rashin adalci, to CNN ce ma zan ce ta yi mana adalci, amma a cikin rashin adalci, cikin watan azumin nan CNN ta sanya wani documentary na ɗauka a kasar awa ɗaya, tashar talabijin ta CNN ta America, akan Amina Lawal wanda take ta garin Kurami, ga ta ita ma nan a gabana zan yi magana a kai. Da ta sanya aka ji aka yi hira da ita Amina ɗin tun daga ƙauyensu, aka ji aka samu wasu lauyoyi waɗanda su suka tsaya mata maza da mata da kafirai da ƴan iska duka, aka yi hira da su, aka samu wasu tsofaffin kawowai na America aka yi hira da su. To kun san da Allah ya taimake mu, abin da ya sa nake CNN ta yi mana adalci, sai ta sami kwamishinan shari'a na jihar Katsina, sai Allah ya taimake mu, mutumin nan ya san addinin musulunci kuma ya san darajar musulunci, to sai bai ba da kafa ba. Allah ya sake mana wani rufin asiri, limamin Abuja Malam Musa, shi ma aka je aka hira da shi. To wannan shi ne adalcin da nace sai nan ta yi mana, domin ta saurari ɓangarorinmu. Liman ya yi bayani mai daɗi, bayani na gaskiya, kuma liman yana jin turanci mai kyau, mai lafiya. Liman ya yi shiga irin ta limamai, don dama a Najeriya in baka shiga ba sai a rera mun shi za duka gawo na mun ka ga Allah ka zo ka kafa gida, saboda mun iske ba wannan malafa da kuma kafa da ko ni mai na kawo babbar riga a tsaya, ka alkaba a tsaya, ga kandiri doguwar sanda a rike malam, kamar fitai cikin shanu ya kawo yau ne ya kiba, yace nobody, yace ba wanda ya isa tun daga kan Abubakar Siddiq, shine mutum na biyu bayan manzon Allah, yace harkan musulmi na farko ba wanda ya isa canza shari'ar Allah, har na ƙarshe ba wanda ya isa. Liman ya turanci mai kyau, sannan daga ƙarshe da yake liman ƙwararren ɗan boko ne na gaske, sai ya tura wato Bature, akwai wani abu da in kai mishi sai ya ji kunya, in kana son ka bashi kunya ka sa ya ji kunya, sai ka ce mishi ka, amma ka bani kunya, jikina ya yi sani, me yasa ka shiga abin da baka sani ba? To in kai da Bature haka ko ka yi mai tsaya? Liman ya ce I am highly disappointed. Why should they interfere in something that they do not know anything about it? Dan ne za su shiga abin da basu san komai akai ba. Da yake dan jarida ce, ya dan jarida ne, sai aka fara ta tsohuwar kwangoma daga Amerika, sai ta ce it is not a matter of interfering. Ai ba ka tsalan dan bane. Kuma muka faɗi wannan nan a wurina. To wannan ita ce game da Asiya wannan. Kun ga dai Safiya, an shiga an fita ko? Ba a yi shari'ar ba. Amma in ya tabbata gaskiya ne, ai wannan ba soyayya aka yi mata ba. Yan mako sai suka haɗa kai, aka tafi da ita fadar Fafuroma. To da suka dawo sai Allah ya tona mana asirinsu. Dama Allah ya ce wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Duk abin da kake koya sai Allah ya tona asiri. Sai jaridar Weekly Draft sai ta rawaito mana duk sharrin da suka yi. Wannan ta ce a'a, wallahi mutum da nake ba ma taɓa ganin wannan ainihin mata Safiya ba, wanta ce wanta ma, sai ta ce a'a wallahi tallahi wanta ce. Duk sai jaridar ta saka hotonsu gaba ɗaya, jaridar Weekly Trust, ni ina nan da kofi. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Sai Allah ya tona asirinsu gaba ɗaya. Sai aka zo aka hira da ita, ta ce an je da ke ƙasar Italiya, an ce an ba ki maƙudan kuɗi. Gaskiya ne an ba ta maƙudan kuɗi, amma duk ɗan boko sun cinye. Duk inda ka ga ɗan boko ya ji ka, yana cewa ni zan ƙwatan maka haƙƙi ne, ina zan yadda a cuce ka, ina Allah amma da kai kawai tiroda ne jiginar zuwa da kai kawai ya kauce haka suka yi mata ko za abin da suka fi mata da yake bakawai ya ce sai aka fi mata jaki jaki aka fi mata ta ringa daukar ruwa kawai yanzu duk kudin da aka bawa barin ba ka wasa din da zaka je ka ga inda zaka ga hoton turawa a internet da kokon bara suna nema sun ce suna neman miliyoyin kudi ka je ka buga www.amnestyinternational.com ka je ka buga zaka gani www.amnestyinternational.com zaka turawa titi suka bi suna roƙon kudi wai don su kwaci rayuwarta wadannan kudin aka hara da aka ba su zuwan bokon sai suka karmashe da su ta da suka sai mata jaki da yake san wanda yake jaka ai mana fakkar kenan to na biyu kuma ga wannan gashi shi ma wannan kuma akan ita Asiya Amina Lawal Amina Lawal gashi garin Kurani nan kafar Katsina gashi suka kawo tarihin ta da sauransu suka ce wai abin da suke mamaki wai daga mace ta yi zina da ta da aure ta haihu wai shi kenan wannan ya zama laifi to kuma wannan abin a America fa doka ne yanzu a America idan mutum ya zina aka kama shi akwai wadanda suke hadiya zuciya su mutu tun kafin a je kotu saboda matar shi za ta kai shi kara ta ce ya ci zarafinta sirkan shi da suka ba shi da za su kai shi kara uban shi zai kai shi uwar shi za ta kai shi makwabta za su kai shi sai ya zama shi kadai kotu biyar tana kiran shi da shari'a kowa yake ya taba mana mutunci a kasar America haka fa ake a yanzu dan haka akwai America da yawa haka kama su sun yi laifin zina a cikin sai to sai su haɗi zuciya su mutu saboda ba zai iya yau ya je kotun famuru gobe ya je ta cika gata ya je kidin dukun ba zai iya ba sai haɗi zuciya ya mutu amma su gashi sun je suna ɗaure muku gindi ko karuwanci gashi wannan aka sa ta ita ma ka je ka karanta www.amnestyinternational.org ka je ga cikakken bayani akai gasu nan sai suka yi ta kawo wasu da aka yi musu hukunci akwai wani Ibrahim Bariya menene wanene wa duk suka yi ta sharri gasu nan Allah madaukakin sarki ya kiyaye gashi nan zan cike da wata wasiƙa ne da wani fasiki ya rubuta wa shi shugaban ƙasa a intanet ita ma na kwafe ta wannan abubuwan jama'a bari dan tsaya ji hankalin mu Allah ya kawo mu zamani ya kamata mu tafi tare da zamanin mu amma muna tare da addinin mu harkoki ne ko hanyoyi ne Allah ya kawo mana waɗanda hanyoyin nan za su sauƙaƙe maka duk rayuwar da kake ciki shine harkar computer amma mu a ƙasar mu muna da gidadanci yanzu ka shiga ɗakin mutum ka ga computer ko ka ga mutum yana yawo da computer sai ka ɗauka ai wannan na jin daɗi ai kayan aiki ce yanzu ka je ka samu mahauci mai sayar ƙashi da gatari da ice a gaba sai ka ce kai wannan amma ka huta kana jin daɗi ba kayan aiki ne kayan aiki ne in ka kika samu bakali ce da sufanu jagab jagab da bakin mai sai ka ce kai wannan amma wallahi ka ga kayan bulbul kayan aiki ne computer kayan aiki ce ga kowa kowa ya kai computer kayan aiki ce gare ka ina muƙabalantar ka kowace irin sana'a kake amma kanmu ne bai waye ba ana gudanar da kasuwanci ta hanyar computer a cinda mai yawa amma mutanen mu ba za su fahimta ba domin mai sai an je an koya matsalar kenan ba kamar kasuwanci bane za ka je ka kafa ka sayar ka ci haram ko ka ci halal oho wannan sai ka je ka koya suna kiran shi electronic commerce suka ce is the buying and selling over the of goods over the internet sai da sayarwa na kaya ka saya ka sayar ta hanyar tashoshin internet kana ɗakin ka saya kana ɗakin ka sayar kudi su faɗo cikin akwai kodai da kudi dan kasuwa ne kawai kuma wannan kasuwanci yana nan cikin mawaɗa ba wani nau'in kasuwanci da ake a duniya yau sai da ya zama Imam Malik ya kawo irin shi kai tsaye ko kuma ya kawo shi ko daga gefe-gefen shi shi yasa muna da jami'a kwaya ɗaya a duniya yau wadda duk duniya babu kamata a wajen musulunci ita ce International Islamic University da ke Malaysia International Islamic University da ke Malaysia amma jami'ar kuɗi ce jami'ar kuɗi ce da kuɗi ake biya da dollars ake biya in ka je kai karatu za ka iya business information system za ka iya management information system amma sai suka mutuntar da waɗannan courses ɗin suka ce IBS Islamic Business Information System IMS Islamic Management Information System in ka je za ka ga yadda za ka ƙware game da irin wannan harkar kasuwancin sai ka zo ka zama harshakin dan kasuwa kana na ɗakin ka ko kana na office kuna son musulmi mu kanku ya waye don kitaba wani nau'in lissafi ne wanda malaman musulunci suka kirkiro shi da al-ghabra da al-khawazir waɗannan lissafe-lissafen su ne ake kira al-jabra da kuma al-horizon su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira lissafin kwamfuta da kaɗi lissafi ta hanyar al-jabra ko al-horizon sai hauri nan da nan ka samu amsa waɗannan lissafe-lissafen ne aka tattara aka zuba a cikin wannan na'urar mai kwakwalwa al-jabra al-imam al-jabri al-jabri shi ne kirkiro shi malamin musulunci al-horizon al-khawazir wani malami ne yanzu da nasu yana Iran shi ya kago wannan malaman musulunci ne suka yi amma an ga wani da kwamfuta sai ma a ɗauka ɗan wuta ne yanzu kana da kwamfuta bincike yanzu waɗannan abubuwan dama na riga na download ɗinsu ci ne sai ɗazu da na zauna bayan mai sallar lasa sai na ta kwafe su na zai na kawai da kayan sa mata ta kwafe sai ta kwafe kawai domin shirya shi kenan gashi yanzu na zo na zama cikin sauƙi yanzu inda da nan sai na je Amerika zan samu wannan kenan amma yanzu ina kwanci a ɗaki na ma kuma nake saboda cikin daɗi kawai sai ka danna ka ce ta yi kaza kawai sai ka koma ka kana shan shayi kana yi in ka gama sai ka koma ka makale haka ko littafi ne yanzu akwai CD ɗaya na kwamfuta an zuba littafi 10,000 a ciki na musulunci duk wani littafin hadisi yana cikin maktabatul alfiya dubbin littattafai manyan manyan Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Fathul Bari duk littattafan nan da kake ji zuba ciki aka tattaro littafan aqida aka tara aka tattaro littafan hadisi aka tara duka riyal 25 za ka tafi a cikin maka daga Saudi Arabia a saurara jama'a don Allah a saurara jama'a da nasu kilayi bane wannan magana tana da matukar muhimmanci muna son al'umman mu ne kawai su yawaye mu ma mu ci gaba ina fatan mun gane to yanzu ga wannan takarda ce wani fasiki ya rubuta shugaban kasa ku saurara jama'a ita ma daga internet ne na cire ta gashi nan suka ce wai save the life of Amina Lawal Qurani don Allah shugaban kasa ka kwaci ran Amina Lawal Qurani to His Excellency Olusegun Obasanjo President of the Federal Republic Nigeria email president.obasanjo@nigeriagovernment.org gashi na email address ɗin shi fax 234-9523-2136 Your Excellency don Allah jama'a ku dan saurara ka bang suna jin yayi yawa minti biyar mu yi addu'a mu tashi yi hakuri jama'a yadda muka taru lafiya sai mu tashi lafiya abinda suke cewa Your Excellency ranka ya dade we express our deep concern over a ruling by the court in Funtua Katsina State in Northern Nigeria that sentenced Mrs. Lawal Qurani to death by stoning after finding her guilty of so-called premature sex suka ce ranka ya dade muna masu matukar bayyana damuwarmu game da hukuncin da wata kotu ta yi a garin Funtua a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya game da hukunta wata mata mai suna Amina Lawal Qurani akan cewa a jefe ta da dutse a kashe ta saboda an same ta ku ji yadda suka ce akan cewa wai ta yi cikin shege ƙarshe dai gashi nan suka zayyana wannan wasiƙa ce aka aika shi shugaban ƙasa ɗin a sanan to ya zama a musulmi wannan ƙarshen matata kenan sai dai akwai wata matsala guda ɗaya da nake son kowa ya tashi da ita matta dai dama ita ce wala ya zalu da ya katilu lakum kafirai da za su gushe ba suna yakar ku hatta ya rubukum an dinukum har sai sun ga sun sa kun yi da kun bar addinin ku mu yanzu matsalar shari'a ko mutum ya ɗauka da siyasa ko da gaske mu ba wannan matsala ta dame mu ba mu dai abinda muka ce addinin Allah in ya tasamma taguwa ba wanda ya isa danne shi amma abinda muke cewa ya jama'ar musulmi yanzu wannan irin yakin da Amerika ta haro mu da shi mun ji irin yadda aka bi aka fatattaka al'ummominmu kuma ake kan fatattaka su yanzu dai sadda an tabbatar da cewa a bincike ba shi da wannan laifi domin duk abin da aka ce ka bincika idanka kunnenka jikinka ba inda ka gano dole ka ce babu sun dawo sun ce babu amma dai an matsa ana so sai an yake shi ina tabbatar muku da cewa mu Najeriya ta arewa kalakalan da ake da shi sharra-sharra sharrorin da suke da shi akan mu yana da yawa. Ina tace mafita to mafitan nan wallahi alam ni dai ba wai ake mun da ban san gaido ba amma daga dan abin da na sani da dan abin da na fahimta a cikin ayoyincan da hadisancan to ina fahimtar cewa mafita kawai tace sai dai a koma ga Allah domin a cikin waccan ayoyincan hadisi ne annabi yake cewa da yake za a yi muku taron dangi kamar yadda ake taron dangi akan akushin tuwo suka ce ba mu da yawa lokacin yace kuna da yawa amma yawanku kamar yawan ainihin tsintsiya ne ba shara. Yanzu abin da kai ci jama'a duk wani ƙwararren ɗan iska sai ga a cikin mu ne musulmi za a samu duk wani gagararre duk wani kangararre a cikin yaranmu ne sai zan amuciyan nan ko cikajin nan ko dogon bauchi ko marmara sai a haifi yaro sai gagari kowa a unguwa. Na san wani lokaci da aka yi wani hatsabibin yaro a unguwar nan da in yana son ya zama da yarka har gida zai je ya sallama ka fito da yarka ba shi. Yanzu ya jama'ar musulmi ina za mu kai kanmu yaranmu ba su da tarbiyya yaranmu ba su zuwa makaranta mu kuma tsiyayya da gaba har yawa tsakaninmu matar aure ba ta jituwa da mijinta miji baya ƙaunar matar shi ya kashi da ita ta biya mai bukata da daddare gari na wayewa sai ya samur kamar manzan mutuwa in ba shi da bukatar ta kun ga wannan wallahi tallahi bala'i ne wallahi laifin nan ba na mutum ɗaya ba ne kullum in an tashi ana ganin malamai ne da laifi almajirai ne da laifi ɗan siyasa ne da laifi sojoji ne da laifi a'a kowa na da nashi laifin da gwargwadon yadda yake kuma wallahi ina tabbatar muku da cewa kasar ba za ta gyaru ba sai in ni zai gyara na kai zaka gyara na kawana zai gyara nashi amma wallahi in ba haka ba kasar ba za ta gyaru ba idan Allah kai wani mun dauke shi mun sa shi shine sakataren general a ma'aikata kaza ya faci kuɗi sai kuma da kaje kana ainihin sana'a kaza ka je kana sana'ar ba tare da ilimi ba wai sanar shi ka baka cin haram kuma baka shirin ka koya to wannan yaki da aka haro mu ina tabbatar muku da cewa wallahi ya kamace irin waɗannan lalacin a samu malamai su rinka gabatar da su a dukkanin garurukan mu ta Najeriya ta arewa domin hankalin mu ya dawo jikin mu amma ina tabbatar muku kukan kuciya jawabi ne wallahi in aka sake kafasaba arme ya jagorance mu a ƙasar nan wallahi tallahi za mu danda kudan mu a cikin addini domin shi ya tabbatar da cewa daga wannan sai ya har abada to saboda haka an yi kyakkyawan ciniki a kan a gama da mu 'yan Najeriya ta arewa a yaƙe mu a kawo mana hari a tsintsince mu ɗaiɗaiɗai a yi mana jama'a cewa afrada abinda malam as'adu tanimu ya rinka faɗi kenan a falastini ya ka ce kai ka cika zafin addini ba a yaƙi kowa ba sai sai ga shi nan da yakin ya fara sai ya gudun hijira kawai shi sai ya gude ba ƙasa yace ba na faɗa ba as'adu tanimu wani malami ne limamin masallacin kudus rubuta littafi ya sa mai zawalin isra'il yace in na tashi ina wa'azi a cikin mutane cewa yahudawan nan da aka kawo aka aje kusa da mu ana son ne a fitar da mu su shigo sai aka ce ni na cika zafin addini yace to da naga te zafi abinda na faɗa ya fara faruwa an yi a bani goyon baya domin na sanya zamu yi yace shi yasa sai na tattara ina sai na bar ƙasar a cikin littafin shi zawalu isra'il ya faɗi to mu yanzu ba inda za mu je domin tsohon shugaban ƙasa general Buhari dogo ne wandon ƙarfe ko ya ce this generation and indeed the future generation as no any other country than Nigeria we must therefore stay here and salvage it together ya ce wannan al'ummar tamu wannan kasar ta mutu ba mu da wata kasa sai nan yace ƴaƴanmu da jikokinmu da za su zo wannan kasar ta su ce ba su da wata kasa sai nan yace dan haka ba za mu gudu ba za mu tsaya sai mun kwace ta to wallahi jama'a kun ga idan muka kasa saba aka mai da mu kaji aka yayyafa mana tsaba aka kama mu wallahi tallahi sai kware na kanshi wallahi tallahi gaskiya saboda Allah ana harin mu dan na tabbata muku da cewa bari ku ji wani abu ko kun san a Najeriya ta arewa muna da ƴancin addini fiye da a Saudiya mun ba kai mamaki kace Allah wallahi yanzu irin wannan wazin ba isa ayi shi a Saudiya ba Allah ba isa ba sam ba zai yiwu ba ai wa'azi a tana America a tiri da irin waɗannan hujjoji a Saudiya ka ga na kurkuku kuma jama'a ne malaman su su safar alhawali in suna kurkuku da ka tashi ka dan ce ya kamata a gyara sace to baka saba ulul amri Allah ya ce wa ti'u Allah wa ti'u Rasul wa ulul amri minkum kuma shi ya saba Qur'ani shike ne sai ai tawili sai abuga a jaridu abuga a gidan radio a ce malami ne ya saba Qur'ani ba za a tabi bayanin gaskiya ba to saboda haka ya jama'ar musulmi don Allah wallahi al'azim kowa ya shirin gyara tarbiyyar ƴaƴan shi kuma kowa ya kudurta wa kansa cewa wallahi gyara yake so sannan jama'a karatun arabiya boko sana'a mudaji kowa zai iya waɗannan abubuwan a lokaci guda kai kace kai dan arabiya ne ba za ka iya boko ba za ka iya kai kace kai dan boko ne ba za ka iya arabiya ba za ka iya kai kace kai kana boko baka da sana'a za ka iya ka samu wata sana'a kai amma lokacin rashin iya sana'a da dama daga matasa ne ina tsora shi ga iyaye kuma abin da yake faruwa kai sai danka kai matsayi ne ko tela ko bakaniki bari yawa ya kafa wurin aiki shi kuma ya tafi kasuwa ai ya tafi makaranta da sai ka ce ni ya dawo makaranta ko ce fa ne zai karbo wanda kake kani kancin nan yana zuwa ya dauki bakan riga ya sa a zuba mishi mai rabin galan a jikin shi eh a fara mai da shi kuma bakaniki ni ko ki fara ni ko kaza ni ko kaza kaskanci afwan girman kai ya fara fita daga jikin shi amma abin da yake faruwa gari ya waye yayi yayi wanka ya sa safa ya sa kambas ya sa gogaggiyar riga ta ta an tsaya tarariya je makaranta ya dawo gida kuma an kunna mai talabijin an bashi game yana kallo ya girma a haka daga baya an yi ga yau ka ce zai muko maka vlog bi yayi dan matan gari ƙarya yana commercial yana dai bola yana dai kaza ya ce kin ga gida kaza namu ne gida kaza ƙarya ne a gidan haya take gidan soro an yayi zai yadda a gansu yana uban shi jiga jigi a wurin matsira ko kuma yana daura motar a wurin kela zai ga amma tun yana karami karin ka dauka shi ya saba ita sai ba girman kai kuma ya naka samu jama'a da yawancin yaran mu ba su da sana'a wallahi shekaran jiya ne na manta wata kwana na wuce nace an yi nan gaba za mu samu area boys irin na Lagos ba kuma area boys na Lagos ai wasu ya ne da gani da an haka sai su ne ya je shi idan ya ce sai ga su kala ta yara sai da zai iya makaranta ba zai iya shi kenan sai da aka kashin gada yana kwana kawai sai a samu wani mai karfi sai ce shi ne oga kawai shi kenan kawai da za su da za su sha yanzu area boys a Lagos gwamnati ne suna da ikon su kafa doka kuma dole a bi aiki an wannan ya zo mana arewa za mu ji daɗin jama'a to rashin aiki yake haifar da area boys saboda haka wallahi yana daga cikin shirin nan da zamu da Allah ya ce wa ibdulahum mastafa'atun min quwwati kafirai ku yi nufi tattali tattalin mai tattalin karfi sai annabi ya ce ala ku saurara innal quwwata ar-ram karfi da Allah ya ce a tattala jifa harbi harbi ku zo ku iya harbi wallahi wannan tattalin da Allah ya ce mini to ba harbin kibiya kawai ba ko harbin bindiga domin kun san wani kuskure da muke sai mu tara ku a wurin wa'azi mu ce muku ku sai makami ku sai makami ku sai makami kun sai ka dauka tatsuniya ce matsayin mu suna nan sun labe a nan gusai sai sun sai suka tara ke malamin su ya ce a kai makami su sai su siya da rikici ya tashi bisa a mamace mu saboda mu an ce mana ni mu da ni gaske kuma sun yi to mu yanzu ba wannan kawai nake gaya maka ba wallahi shirin nan biya wuce nan yanzu abin da nake so in ba mu shawara ita ce irin shawarar da Sardauna da Malam Bakar Gumi suka dauka akan Najeriya da rikicin shari'a ya taso a wancan lokacin aka ce a zo a duba kasar Pakistan da kasar Sudan ya suke yi ku je ku ga yadda musulmin Pakistan suke rayuwa musulmin Pakistan ne aka zo aka fara karantar da wani ilimi a America. Sai ka ce amma duk wani dan kasar waje mutum biyu kai za a dauka. To su da ita da gaske suke bayan an dauki mutum biyu da doka ta bada izini. Sun yi kama da mutanen India, sun yi kama da mutanen Afghanistan, sun yi kama da mutanen Turkistan. Duk kasar da suka san cewa bata turo naka mutanen ba, sai mutum ya je ya takaddar shaidar zama dan kasar, sai ya shiga makarantar ta wannan hanya. Kafin ai abce da aka zo yawa ɗalibai sai aka ga ɗan Afghanistan 72, ai ɗan Pakistan 72 madadin mutum biyu. Yau waɗannan ɗan Pakistan ɗin nan sai suka gallabi America. Wannan kenan. Kasar North Korea da kuke jin ake cewa za a yaƙe ta, ita ma haka ce ta faru. Mutane ne za a gan su kamar Japanese, kamar Chinese, masu matsi-matsin idanu a gajejjeru, suna nan suna jera a duniya. Da haka sai suka ta shiga wasu kasashen, suna shigowa, suna zuwa, suna koyi waɗannan ilmomin. Daga suka koyi waɗannan makamai, sannan America kuma ta ƙara musu saboda su yaƙi ƴan uwansu a da, saboda America na gaba da su kamar wancan labarin. Me ya faru? Ga shi nan ƙasar America talakar ƙasa, amma tana tsikarewa America hannu a kan hanci. Da aka ce tana da makaman ƙare dangi, sai ta ce to wai ne, sai suka je suka ɗauko video abin nan, picture na su, library picture, asalin inda suke kira, asalin inda suke kira, ba hoton maganin ba. Ga shi ana kira, suka ce ba isa ba ne, ayin isa ne, shi yasa ake yi. Don haka yanzu sun kun gada ita sun yi kawai bayan flu ake nema da su. Kun san me yasa? Danginsu sun ba su haɗin kai. Yau kuma ka ce za a yaƙi ƙasar Koriya, wallahi ina gaya muku za a yi yaƙi da ƙasashe da yawa irin su Japan, Chinese da sauransu, ba za su yarda ba. Amma mu danginmu ne ke sallama mu. An zo za a yaƙi Saddam, sai mu ce shi ma Saddam ɗin ɗan mandiri ne, ko mono yake buga namu ne, wannan matsalar muna cikin gida ne, za mu ce ɗan mandiri. Amma yanzu su ba da ɗan mandiri suke faɗa ba, suna faɗa da musulmi ne. Ka fahimci wannan? Larabawa sun jiya mai baya sun ce ba ta yin kai ne da shi ba, abin da wani ɗan gidan sarki Faisal ya faɗa kenan, san da ake yaƙar Afghanistan ya ce to ba ta yin kai ba ne, ba an ce su ba da Osama da ba sun guda ai su gari yawa yawa. Yanzu ƙasar Saudi Arabia tana daga cikin yadda America take so ta yaƙa, domin an ce Saudi Arabia gaskiya gaskiya duk wani ɗan ta'adda a duniya wanda ya karatu a Saudi Arabia ba, to Saudi Arabia ta zo ta kawo malamai garin su an koya mai karatu. Don haka Saudi Arabia duk wani ɗan ta'adda an gane ita ta koya mai karatu. Don kenan, sannan duk wani taimako da ke zuwa ga wani ɗan ta'adda a duniya to daga Saudi Arabia yake samu, ko littafi ko jarida ko kuɗi ko a zo a gina mai masallaci. To yanzu wannan me ake nufi nan gaba za a yaƙe su suma? Sai da haka wannan faɗa ne, ba wai faɗa ne da za ka ce a ta wannan faɗan da Larabawa ake za a gama da Larabawa za a dawo kanka, da da ake yi da mutanen Afghanistan. Su Larabawa ne suka ce, sai suka ce a jama'a ne, gwari ne, sun suka taurin kai maganin su kenan Turawa. To yanzu ba shi an dawo Saddam, in dai ba kiyaye Allah ba, an sha alwashin sai an yaƙe shi. Yaman an sha alwashin sai an yaƙe ta. Makarantun allo da ke ƙasar Yaman makon da ya wuce aka bada doka a rufe su. Yanzu don Allah haka ce za a rufe mana makarantun allo a ƙasar nan, ba sai dai bala'i ba. To wallahi yana daga cikin target ɗinsu cewa duk wasu ɗan ta'adda da ake ji to makarantun allon nan nan ake karantar da su. To yanzu ba mamaki wannan arnan in ya ci gaban nan da shekara biyu sai a ce an fete makarantun allo. In muka fito muka ce ba mai bane sai a ce a harbe su. Saboda haka ya jama'ar musulmi, ina fatan Allah ya sa kun fahimci abubuwan da nake so ku fahimta. Ina kuma fatar don Allah mu zauna cikin shiri idan muƙabalantar wannan bala'in da ake neman mu da shi. Amma wallahi America tana jin haushin mu. Na yi mamaki da na biyo ni abokina mako uku da suka wuce ya tafi neman visa yana so zai tafi ƙasar Canada, bai samu ba. Shi ne Malam Muhammad bin Usman, ba zai samu ba. Duk sunayen mu yana hannunsu, yaushe za su yarda mu shiga ƙasarsu? Kai ka daina maganar wannan. Akwai lakcaran mu da muke da shi da aka ɗauko mana daga America ya zo ya karantar da mu kwana 33 rafiyayi. shekara shi 17 a America dan nan Najeriya ne amma wallahi da ya koma ran nan da neman waya bai dauka ba sai kashe gari ya dauka sai yace jiya ina jin waya ka tana ƙara kana aje sako yace na gaji ne yace da na koma sai da mai wuni a iyakar a gaban ɗan sanda tana tuhuma ta me ka je kai yace a ba ku kuka tura ni injin karantar ba yace a Najeriya ta arewa yace ai dan Najeriya ta arewa yace sai suka dare sai suka ja baya da an gan mu an ga Usama to anya kuna jin za su yi mana karamin shiru ba za su yi mana ba ka je Sokoto ka ga irin makaman da ake jujjuyewa ka tafi Calabar cross river bakin ruwa ka je ga makaman da ake juyewa ba ana juye su bane dan ayaki wani da larabe ba ana juye su bane dan kowa sai dan mu yan Najeriya za ka yi mamaki me yasa ake juye su a Calabar sun san cewa ba wani arzo da za su yaka Calabar din nan za ta yi musu sauƙin zuwa Yola daga can Adamawa jihar Adamawa Taraba da sauransu sai su shigo Najeriya ta arewa maso gabas nan kuma su shigo Najeriya ta arewa maso yamma sai rutsa arewa kenan shi ne hikima kawai domin da waɗannan na Calabar ai a can aka so a je su a Maiduguri zanga-zanga aka yi aka ce ba a yadda ba shi ne aka kwashe su sai aka kai su can e to ina nisa jirgin sama ne mai nisa ne tafiyar awa nawa ne tafiyar minti nawa ce ma to mu ake hari saboda haka a kashe abin da aka kashe da allurar rigakafi a kashe abin da aka kashe da miyagun magunguna sannan kuma a zo a ƙare mana wannan sun ga sai shi kenan sai ƙasar mu sai ta zama kamar irin yadda ƙasar Turkiya take a yau yanzu ƙasar Turkiya a yau ba ta alfahari da musulunci suna roƙon turawa ne dan Allah ku taimake mu ku saka mu cikin ku mu ma mu zama ƙasar Turai abin da suke roƙo kenan saboda haka matsalar nan jama'ar musulmi babba ce amma saboda lokaci ya yi zan saurara a nan malam zai mana bayani ko zai mana addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin masharanta Allah ya tabbatar da gidigadigan mu akan addinin musulunci Allah ya rugurguza kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah na'am yawa jama'ar musulmi
na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasancewar dare yayi na akwai wanda suka bada su ta aiko da tambayoyi to a gaskiya dare yayi sosai kusan muna neman karfe 1 da kwata dan haka ba abin da zamu ce sai Allah ya saka malam da alkhairi abin
ba ce sunna ba ya kamata mutane su gane wannan domin wasu na tunkani wasu ce sunna in ka ce sunna kana cewa wanda yake yana da lada wanda bai shiga kuma akwai matsala domin mu da mu shiga ba ke da matsala? A ba matsala lafiya lai mutu wanda ya ci kuma fa ba shi da ladan kan halon yake wato duk abin da aka ce halal yana da sautin fahimta jama'a yanzu kamar fura yanzu nan a zozo za ka dama mana fura da daddare ka ce nisa amma yanzu ko kan hannu ba kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw zaka kan sai yaje dama ya ka kuma yadda kaga kai nan zaka ci tuwo da miya ko ran kai da tsowa mai kishin kafa da miya da nama da farfesu haka kai kuma haka da sakwato shi kuma zai sha fura da nono kuma tayi mai daidai ba kula ta miya takko nonon shi kuma dan ka gora ya sai sha ruwa yayi ta ba haka bane to duk halan ne duk abin da ya shafi ci ko sha ko sawa to waɗannan abubuwan a matsayin halal suke sai in ka zo yin su ne sunna ke biyo baya kamar abinci cin abinci halal ne cin abinci ba dole bane in ka ga dama an kana da wani famfo da zaka rinka cikin ka kasan dai da kai ka rayu eh ko kuwa ba ka zalan da wani shi ke nan amma in ka zo cin abinci sai aka ce to ga sunna kar ka ɗibo hannunka sai ka damfara haka wanke hannunka sannan kar ka sa hagu da dama irin cin yahudawa ana ci nan a tsikaro nan a tsikaro nan a tsikaro nan a tsikaro nan hagu da dama aka ce sa hannun dama kai bismillah ka ambaci sunan Allah kenan sannan ka ci gaban ka aka ce kuma na daga cikin dabbar sunna in kuna ci da yawa ne kamar irin dan wake ko gauda ko tubani daga kai dan yawa bakin ka kadan to jama'a kowa na tsikarin dan wake daya kai kuma a ga kana tsikarin guda uku ko kai zalunci aka ce sai ka nemi izini haka hadisi yanzu cikin sahih muslim yana cikin riwayat salihin daga ce jama'a musulmi baki na daya kan mace wa yake ba a jin labarin shi sai na tsikarin guda uku sai su maka izini in suka ce ana sai ka hakura dole ka tsada za a adalci to wannan shine sunna to haka matsalan nan take jama'a ku ga karanta littafin bilangul mara to wannan shine kai amma kuma muna cewa malamai su ji tsoron Allah in aka samu wani malami ya aika ka wani abu koda baka kaunan malamin nan koda ba dan kungiyar ka bane koda kun yi fada da koda ba ku magana kuna gaba da juna Allah ya kiyaye wanda aka ce ya aika ta wani abu in daidai ne kace abin daidai ne shikenan matsalar ta kare yanzu kun ga mu wadannan da muke magana dai daga cikin su sai na taba gani shi sai na taba gani shi abinda ake cewa a ji tsoron Allah gaskiya dai Allah yake sanarihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq duk wanda ya tsare ta ayoyin Allah yana nan a kwanta a tashi sai Allah ya tabbatar da ayoyin Allah a sararin duniyar nan da kuma a kai kanka da kake karyatawa jama'a mun gani yanzu ba ku je muke ji a rediyo ga ka biyo an samu da kalmar shahada da sunan Allah da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga iya yiwa kai kana karyata annabi kuma kai ka shuka kabewar gashi nan ba matsala ta kare ba in karya ne to wayo karya kai ka shuka kabewar kai karya ce jama'a mun gane wannan da ke yasa malamai a ji tsoron Allah amma wannan matsala kun ji matsala ba ta kai wajibi ba kai ba ta kai sunna ba kana matsayin halakci ne kuma kai yanzu da zaka tafi kasar Sham ba kamar san san da zaka ci naman da yake ba ka sani kasar Sham ba kasar Syria ba ka san san da zaka ci ba yanzu kamar nan zaka shigo garin Bariya ne ka ce kai kai ba zaka ci naman ba ka san san da zaka ci naman ba kamar ka je a bakali kin ka san san da zaka ci naman ba a bakali ki can gaba da inabu kana duk zakuna nan da ake kwashi a can galibi ake kai su a je a yanke su kawai sai ka je kawai ka gama cin abinci shinkafa da wake da nama za ka biya sai ka biya ya zo zai siya ana cewa oga to kai naman jaki ya ɗauko maka ko naman biri kuma yadda da ka gama ci to ya za ka yi zuka tofar da yawo ko kai amai alami Allah ya siyar da mu to wannan shi ne jama'a gaskiya malamai suka ce wuraren da shari'ar musulunci ta kalama ta tashi ta je kamar za ka tafi makaranta ko dan za ka ziyarci iyayenka ko wasu abubuwa makarantar haka akwai ka'idoji waɗanda ake neman ka cika su ka'idojin da malamai suka ce mafi karanci guda takwas ne ka'idar farko duk tufafin da za ka sa ta sanya tufafin da zai rufe jikin ka baki daya saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha a wani wurin yace illa li bu'ulatihinna in suka fito waje su mata lallai su rufe jikin su baki daya kar su sake su bayyana adon su da gangan sai dai ga mazajen su ko ga iyayen su ko ga yan uwan su ko ga yayan yan uwan su ko ga bayin su ko kuma ga yara kanana ko kuma ga mutane waɗanda yake ko da balagaggu ne amma ba su da hankali sakarai ne kawai ya zo ne yana son ka dan zuba mishi fiye da gaci shi ne rada mu mamace ce ko namiji ba galagala ne gashi nan yiri man nan babu laifi da ya ganta cikin adanta haka kuma mace yar uwarta musulma munina za ta iya ganin ta cikin adanta amma ba daidai bane mace kafira ta ga ainihin mace musulma a cikin kayan adanta wannan nakin alqur'ani ya yi isara akan hanin haka malamai suka fito karara suka fassara cewa ai da Allah yake cewa wa nisa'ihinna dinna da kuma mata dan uwanki musulmi ana nufin mace yar uwarki musulma ya halatta ta ganki a cikin kayanki da kike yawo da su a kasar gida amma duk matar da kake kafira ce wannan bai halatta ta ganki a irin wannan surar ba balle ki je ki bude kanki a cikin babin salon ta ne miki kitso ko ta ne miki gyaran kai ko kuma wata ainihin wato wani abu makamancin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga ashe in mun gane wannan da kyau ashe gaskiya saboda Allah al'umma musulunci suna cikin hadari a yau babban hadarin da ake ciki ko shine ne shine yayin da aka waye gari mafi yawancin ƴaƴan musulmi ba sa kokari a makarantu yadda yake za a waye gari a samu mazajen su sun zama kwararrun likitoci mata yan sun zama kwararrun likitoci wato muna da wani kishi wanda ya ƙetare haddin shari'a duk yadda muke da kishi ku sani da cewa in ba mu bar ƴaƴan mu sun je sun koyo ilmomin nan ba za mu fuskanci wulaƙanci haka ne ko ba haka ba yanzu misali in ka tafi nan asibitin kofar gayan in kaje in kaga wannan arziya ce zata maka wulakanci sai ka daga wata hajiya ce hajiya wanda sai ka ganta cikin kayan mutunci ita ma mai sai ita ma nasi dan Allah zuciyarka ba za ta nutsu ba ka ganta kai kama da gaggonka ko uwarka to kuna ji ita wannan hajiya zata da yama haka ne dole wata ran za a waye gari ba ka ko sai na alayhi tuwa wa kullu gumansa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hajba'a mahmulu duk nan da mace ta haifa komai garin da ya wata ranka sa ido za ga an dako shi a makara wannan din nan makara ai za a waye gari ba ta ko ya an da ke sakan da wannan sai mun ga kiran su muna zaunar da su kun ga larura ce ta sa muka ga ku kuke tafi a makaranta ku ba ɗan banza bane ba ɗan mutunci ne abinda muke so da ko ku dage karatun nan muna da manufa akan karatun ku wannan yarinya ta gama secondary a mata ta je ta school of nursing wannan ta je ta karanta pharmacy wannan ta je ta karanta medicine za a yi mata aure ne ta ci gaba da karatu a gidan mijinta ko ku zo wannan mataki za a dauka har ka ce wanda wallahi matsalar ta wuce ni in ce bari in tsaya in tarbiyyar ɗaya na ni kadai kai kake bari ka je kai tarbiyyar naka wani sai shi bai damu ba har ka ce da ke bukatar ka ma'anguwan nan sai a taru ina dattawa ina manya sai a taru wannan mataki za a dauka don in kai ka ware ka tarbiyyar ɗayanka gaba ɗaya mazansu da matansu wani yawa su da nashi bai tarbiyyar su ba sai nake cikin ƴaƴan nan naka ne ƴan mata zaka aurewa da ƴaƴan wani to kai kai tarbiyyar ɗanka ƴarka shi kuma bai tarbiyyar ta ce ƴar ba me kuke jin zai faru duk tarbiyyar da kai wa ƴarka sa nake al'amarin zai lalace ina ga dan mun gane wannan jama'a domin duk yadda aka samu mutumin kirki ya aure yarinya da take mai lalatacciyar tarbiyya shin ta ce tarbiyyar za ta lalace ko ba za ta lalace ba za ta lalace yadda aka samu yarinya mai tarbiyya ta aure ɗa mara tarbiyya tarbiyyar ta dole ta lalace ashe dole ne mu kawo wani tsari a cikin anguwarmu yadda yake wannan tsari ƴaƴanmu za su gudana a kai yadda in suka taso baki ɗaya cikin tarbiyya sai mu ta haɗa su muna aurar da su yadda muka zama dattawan arziki sai mu samu ƴaƴanmu su zama dattawan arziki sai su tarbiyyar ta su zuriyar sai ran al'umma sun ci gaba mutanen kirki dattawa ke amma yanzu in ka dubi yadda yara suke dattawa ne suka haife su masu naɗi a ka da ainihin babbai ne ga limamai ne malamai ne alƙalai ne dattawa ne mutanen kirki suka haifi ƴaƴan suka lalace suka zama ƴan iska irin haka abin tambaya shi ne ƴaƴan nan sun tashi waɗanne irin ƴaƴa su kuma za su haifa kuma haka jama'a to kun ga ashe wannan matsala tana buƙatar lallai a tsaya a yi tarbiyya to in har addinin musulunci ya hana mata irin haka kafirai su rinka shiga da suke a gidajen musulmi suna kallon matan musulmi balle yadda mata suke da sakaci a yau kawai daga tana ɗan kawo musu robobi ko tana ɗan kawo musu atamfofi ko tana kawo musu wani kayan ƙyalƙyale wai sai kaga an shigar da ita har uwa ɗaka har kan gadon mai gida sai ana sirri da ita wai ƙawa ce a irin wannan halin su kuma arna suke amfani da wannan damar suna tura matansu suna zuwa suna ganin sirrinmu suna bincikar matayenmu kaddace ita wani ta gama gidanta ya ce bindiga an ya ba sai kuke ni na ga mijina ya ce bindiga na ce wallahi in bai ce da bindigan nan ba ni zan zauna bishi kaga ta yi wa zance hanci kenan to in mata ta fasa ta ce ke mun ma mun kin ga ta ne gidanta kin ganta nan da tana ba tana karka sha kwati ba ta ga turi ba to abin da suke kenan sai ga mata an sa suna kallon gango ko suna kallon wani abu ba kallon suke ba a'a suna zuwa su ne wacce cikin su aiki ne kuma mun gane wannan da kyau ko wajibi ne mazaje da mata su san wannan lallai in matarka za ta fita to wajibi ne sai ta yi wannan shiga da za ta rufe jikinta baki daya a nan karka ji na ce matarka ka ɗauka kai sai matarka a'a matarka hadda ƴarka saboda nassin alqur'ani bai tashi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ka ce wa matanka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴanka da matan dukkanin muminai baki daya duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama mumini to Allah ya ce a faɗa mishi ya faɗa wa matan shi da ƴaƴan shi cewa duk sanda za su fita su sako jilbabin su tufafin su su bugo shi tun daga hijabi kawai ka bata tana fita zani ƙasa ana ganin zani kukkule ne wannan domin zani menene a dole kuma Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kar su take su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da shi da kanshi ne abin ya bayyana ba wai bayyana shi akai ba shi yayin da ta daura zani ta kawo hijabi wanda ya rike iya nonon ta ko iya kwankwason ta zanin nan da kanshi ya bayyana ko an bar shi ya bayyana ne an bar shi ya bayyana to mataki shi ne sai ka samu tela da zai dinka mata bangajejen hijabi yanzu ba har kasa in tsawon ta inci 50 ne a sa mata 80 kwarai da gaske mun gane wannan in ku ce ta kowa ne sai ka ga da dogon riga da har dogon riga an sa amma sai kuma a kawo wani dan kwali dan karami sai a rufe iyakar da kunne kawai ana wani mamakala ka fada
a gaskiya wannan kuskure ne sista kin buga mun gane wannan da kyau ko sai da haka lalle dai ba sai kike kuma sista ba to lalle ne sai kike dinka babban hijabi amma dan hijabi dan guntunan a rufe kai wai matsala sai ce sun je sun ga matan larabawa haka matan larabawa ai su ya sun gama su mutuncin su yau yanzu ka je kasashen masar da kasashen abin da siriya duk da ma daga kasashen laraba za ga matan ai galibi tsirara suke yawo ai baka wannan dan kwalin a kasashen laraba har ma ce mata ake mai zafin kan addini naka ga mata a kasar laraba ta sa doguwar riga ta kawo dan kwali haka ta dan rike kanta sai ka gane cewa wannan ta cika zafin kai dan gaba dai gaba ne ku yi hankali da ita shafa in gaskiya an koyi ne wajen addini to ba da yake nake zamu je su koya mana karatu amma in dai aiki da addini ne ina son ga mana wallahi Najeriya na tsaye daga cikin kasashen da Allah ya mana dawada jin addinin musulunci ba gani yadda muke ganin mu kan mutum nan lalatattu ne haka abin yake kamar jarabawa ce in ka ci na biyu sai ka zo kana tsaki saboda ka ga dai ka zama na ɗaya ne me na 33 kuma yayi da kanshi ko kuwa to haka yanzu mu a nan Najeriya gani muke yi ba mu damu da addini ba amma wallahi ka kewaya ka fara bincike matsalar addinin musulunci ka shiga garuruka ka je ka zauna ka san masar ka gani zaka ga cewa gaskiya karatu kan alhamdulillah muna zuwa suna koya mana karatu amma gaskiya lazimta wasu mabadi'u shari'ati al-islamiyya wasu koyarwa da wasu dabi'u na addinin musulunci gaskiya Najeriya ba a baya take ba amma saboda kai kana cikin kasar ne sai kake ganin kamar Allah lalace amma alhamdulillah to na daga cikin alama al'umma sun lalace a gafa mata na bayyana tsirara suna yawo tsirara sai sa mace za ta iya sanya adon ta sa dan mata har suna tambaya mace ta iya sa takalmi dogozin haka duk ba a hana ba kin sa takalmin ki ne tsawo amma dai ki sanya hijabi da jilbabi da tufafin da zai rufe gaba daya sannan Allah yace wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna in kina tafiya kace da an ce ta iya sa takalmi ne tudu ko takalmin gayu kar kuma ki je kina kamas a san gafa madanna ta hajjiya nan ta iso in kika haka Allah yake baki kyauta ba to wannan yake jiki da aka ce baki daya hadisi ya tabbata babu shakka akan annabi ya yi kyogaciyar fuska da tafukan hannaye matukar ba ado ne a jikin su ba amma tare da haka inda mace za ta rufe fuska ta da tafukan hannayen ta wannan zai yana yi mana tambayi akan haka ne saboda mu mutanen Najeriya mutane ne masu san addini amma an abu ya zo mana a farko sai mun ta izbilanci addini ne ko rayuwa yanzu ku duba dunkulan magi da ya zo Najeriya ta irin sharrin da ba a yi mai da dunkulan magi da ake sa a miya don duk yashi muka yi maza uwa yamma suna sa daddawa a miya ko ana nan sai aka ce ai ga wani abu nan an yi magi sai wani gati da ya ce magi to magi kenan da magi aka yi kuma haka zai rinka yaɗa magana yadda ka san a hadisi ya karanta ta Qur'ani da an zauna sai ce wallahi wani abu ne da naman maji ake yadda ke da jinin kuturu ake jinin kuturu kaji da jinin kuturu can yi da yake a can akwai wata anguwa can ƙasa da muciya duk mutane ne wani ma sai taɓa cewa ba ka gaya ne haka ta ba ai ki ɗauke kamuwa ki ɗauke kamuwa wani kuturu sai aka yi da sai dubi lokacin ya ɓata to amma yanzu ya zai shan magi a miya mun gane wannan da kyau ko to haka yanzu kamar wannan matsala in ka je Sokoto waɗanda suka fi jirgin wanda su da alwajiran su wato yanzu yadda ake musu ta an gaza wani yanzu abin yadda in gani to kagani to amma abin haka al'amarin mutumin Najeriya isharar da nake mana shine niqabi rufe fuska kun ga da ba a sa hijabi da ba a tamfa muka tashi ma ga uwayenmu mata na sawa ba a dan rufe ya bibi ko kuma a dan sa gilashe shara-shara ana nan sai aka dan fara sa hijabi ba duk matan da ta sa hijabi ta shiga uku a tsangwame ta mata ɗan izala ɗan izala mai gumbawa a sa kasar jakin banza alamani a kawo hoto ga hoton mutum ya zama kan jaki ana ta yawa fule biyu ana ta yawa ko ba a zo muku nan saurara aha to biyu nan ba ta wuce ba aka taho aka fara sa babban hijabi kuma
lokacin matan muna sa babban hijabi sai ce ɗan shi'a ne ɗan shi'a mu kuma muna sa bakin rauni sai ce ɗan shi'a ne to ana nan dai har aka fahimta ashe ba dai shi'a bace addini tafiya ko tafiya yanzu kaga mata sun fara sa ni kaji shine murfin fuska kaga ta sa ta rufe jikin kirk to dama akwai wata shigantaka da ƴaƴan mu suke yi kaga matan yarabawa sun dade suna sa irin wannan to dan bahaushe da ya gani sai ce ba ta kulle kulle idanki ba ta kulle kulle idanki ne mata waka shine san uwar shi ma ta kulle ba to abin da yasa muke fadin wannan musulunci ya yarda mace ta rufe fuska ta kuma ta rufe ainihin tafukan hannayenta kuma kai da za ta haka ma ai abin ya ma faru mashi ya zama completely kai ba wanda ya taba ganin mata kai ka more jama mun gano nan da ke amma fuskar mata ka nan dal nan hannun mata ka shar ko dai malamai suka ce ya halatta in ba a dole ba amma in ta ji da zabba irin na ranke dade da madan wanki aka ce lallai ko dai ta cire waɗannan zabba in za ta fita ko kuma ta rufe hannayenta domin zabban nan a hannunta menene ado ne Allah ya ce wala yabduna jibatahunna ta kamfala ado a fuskarta to Allah ya ce kar su bayyana adansu ko dai ta wanke ko ta rufe fuskarta jama'a mun gane wannan da kyau ko sharadi na biyu kar mace ta sanya turare a jikin tufafinta in mace za ta fita waje za ta je masallaci ne za ta je ziyara iyaye ne haramun ne ta sanya turare ana jin kanshi wannan hadisi ya tabbata cikin sunan Abu Dauda da isnadi ingantacce wata mata ta zo ta rufe gaban Abu Huraira sai ji kana kanshin turare yace dawa Allah ina za ki kace masallaci yace kuma kika sanya turare haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta sanya turare ta fito tana kanshi in kai sallah Allah ba zai karba ba to ya jama'a in ya zama sallah Allah ba zai karba ba in kika fita kika saboda kin sa turare maza sun ji kanshi a hanya ina kuma an ce gidan suna zaki ko gidan biki ko zaki ziyarar iyaye anya Allah zai karbi ibadarki to wajibi mata su san wannan shi yasa babu kyau mace ta sanya turare can ba za ta tafi wani wuri ta fita waje sannan sharadi na biyu aka ce tufafin ya zama mai kauri ka ai mata sharashara da wannan ne muke ganin kuskuren wasu jama'a da suka fito suka ce wai a ban mata su gaba da sa gyale ai kowa ya san gyale a Najeriya da gyale da mata ta ko kasa nake din mukamin ta da sai dai wannan ya fi tsada ne saboda an yi mishi jaje-jaje da yale-yale da bulu-bulu wannan kuma an bar shi fari fat gyale ai ba ya rufe jiki jama'a gyale sharashara ne shine al-Imam Abu Dawud ya rawaito asari daga Sayyida Aisha tana zaune sai wata ɗar ɗan uwanta ta zo gaishe ta ɗar Abdulrahman uwanta kenan